ga dukkan alamu an samu takaddama tsakanin kungiyar mai fafutukar yaki da canje rashawa ta kasa da kasa wato Transparency International da kuma hukumomin da ke da alhakin yaki da canje rashawa a Najeriya dangane da rahoton da wannan kungiyar ta fitar cewa Najeriya maimakon matsalar cin hanci da rashawa da gwamnatin Buhari take tana yaki da shi a zaran raguwar sa a ganin ma ake yana ƙara haɓaka saboda a rahotonta ta ce daga cikin ƙasashe 180 Najeriya ita ce ta zo ta 146 a shekara ta 2019 wannan ya nuna cewa Najeriya ta ci baya a mataki biyu idan aka auna abin da ya faru a shekara ta 2018 a lokacin da Najeriya ta zo ta 148 a ƙasashen da suka fi kowa cin hanci a duniya a yankin Afirka ta yamma dai Najeriya ita ce ta biyu a jerin ƙasashen da suka fi kowace ƙasa cin hanci a wannan yankin abin da watakila ya haɓaka Najeriya take ganin cewa wannan rahoton bai mata adalci ba akan haka na tuntuɓi Malam Aure Musa Rafanjani babban director da ke kula da wannan hukumar ta Transparency International a Najeriya domin in ji irin martanin da zai maida dangane da suka da gwamnatin tarayya ta yi akan wannan rahoton da suka gabatar inda yake cewa
shine dai na ɗaya dai cin hanci da rashawa a Najeriya duk wanda yake Najeriya da wanda ma baya Najeriya ya san cewa akwai cin hanci da rashawa wanda ita kanta gwamnati ta Muhammadu Buhari ta alƙawarin cewa za ta yi maganin cin hanci da rashawa kuma kullum faruwa yake abin da nake so gwamnati ta gane shine ba yau ta ce za ta yi Allah bane da wannan rahoto ba a'a ta tsaya ta nazari wani area ne wani bangare ne da ake samun mushkila to wani bangare ne ya dace a yi gyara to wani bangare ne aka yi nasara amma an ka zo ka gaya wa 'yan Najeriya kan cewa wai babu cin hanci da rashawa kuma Najeriya ba ta tsinta su zo matakin da shiga ba a wannan bayani da aka yi to 'yan Najeriya ma da sauran mutanen duniya za su yi ma dariya kuma za su tabbatar da kan cewa ba ma cin hanci da rashawa ake yaki ba wata ake kawai a Najeriya ana yin rarra jama'a
a wajen ɗaya na tuntuɓi ministan shari'a Abubakar Malami wanda ma'aikatarsa ce ke da alhakin sa ido da kula da duk hukumomin da ke aikin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya domin in ji irin martanin da zai maida
wannan gwamnati ta yi haɓasa na ganin da cewa ainihin an shirya dokoki waɗanda ainihin ke da nasaba da hito na hito da cin hanci da rashawa da ba waɗanda ainihin ke kawo tsegun gumma da ke da nasaba da cin hanci da rashawa kariya na ganin da cewa an kare haƙƙoƙinsu an kare mutuncinsu idan ka yi duba kan abin da ya danganci hukuma da kuma ainihin ganin ta cewa waɗannan dokoki sun yi aiki bayyane take akan cewa wannan gwamnati ta ɗauki matakai na ainihin zartar da hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata laifi haɗi da tsofaffin gwamnoni haɗi da ma'aikatan shari'a haɗi da 'yan sanda sojoji 'yan siyasa da makamantansu idan ka yi tiba kan abin da ya danganci mu'amaloli waɗanda ke da nasaba da ainihin wato niyya daga ɓangaren gwamnati na hito na hito da cin hanci da rashawa gwamnatin nan ta zo da tsare-tsare waɗanda sun ka kawo kyakkyawan nasara na hana cin hanci da rashawa na ainihin bayyanar da gudanar da mu'amalolin gwamnati a buɗe ba akan tsari na kungiya-kungiya ba.
Farfesa Jibril Ibrahim ƙwararre ne akan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta fannonin ƙungiyoyi daban-daban ko na tuntuɓe shi domin in ji irin martanin da zai maida dangane da irin takaddamar da ta kaure tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyar Transparency International inda yake cewa.
Babu mamaki a duk lokacin da aka nuna cewa cin hanci da rashawa na ƙaruwa gwamnati mai ci ba za ta ci daɗin maganan ba don ita kullum tana so ta nuna tana ƙoƙarin da ya kamata kuma ba yau aka fara irin wannan ba daga baya ma zan iya tunawa in duk shekaran da aka nuna cewa abu na lalacewa gwamnati za ta fito ta ce ba ta yadda ba. To amma gaskiyar maganan shi ne wannan fa abin da ake gwadawa abin da ake tantancewa shi ne menene ra'ayin jama'a yaya suke ganin yaƙi da cin hanci da rashawa na cigaba domin haka ni ban ga wani abin da za a fito a ce a ba a yadda ba tunda su waɗannan suna da hanyoyin da suke bi kuma shekara da shekaru kenan suna yi kuma ana samun canji shekara zuwa shekara domin haka ba wai za su fito da abin da su suke so su faɗa ba ne abin da mutane ke faɗa shi ne suke tantancewa su buga.
Farfesa Jibril Ibrahim kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka. a Abuja, Nigeria.